الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى تدك وندين جينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 3 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 1 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi ne insha Allah ta'ala ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am wato wai tambayar ɗan uwa cewa wai idan mutum yayi sata tare da cewa iya hukuncin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zartas ga duk wanda ya saci wani gwargwado na dukiya cewa za a yanke masa hannu to ina ne daidai ina ne za a yanke a hannun iya inda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar za a yanke masa shine tafin hannu daga daidai nan tsintsiyar hannu kenan nan ar-rusuk daga nan ake yankewa shine iya abinda Ubangiji tabaraka wataala ke nufi da fadarsa wasariqu wasariqatu faqda'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim ma'ana za a yanke daga tsintsiyar hannu kenan a takaice sai ka ce tafin hannu gaba ɗaya shi domin wannan gaba ana kiranta hannu haka inda zaka zo izuwa gwiwar hannu shi ma ana kiran shi hannu izuwa kafada gaba ɗaya shi ma yana daukan sunan hannu kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum sai ce wa aydiyakum ila almarafiq kare kenan gaba ɗaya zawwa nan shi ma gaba ɗaya ana kiran shi sannan kuma da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idan ɗayan ku ya falka daga bacci kada ya dirmiya hannuwansa a cikin makayi sai ya wanke su sau uku an gane ku fala yud me yake cewa fala ya gamis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha thalatha me yake nihi da hannu gaba ɗaya har zuwa kafada abinda yake nihi da nan tsintsiyar hannu tafin hannu don haka iya abinda malamai suka fa'idanta kuma wanda shine iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan barawo ya saci abinda yake rubu dinar kudi ko kayan kudi aka tabbata cewa yayi sata kuma babu wata shubha tare da shi tare da sharuɗan da malamai da suka gitta sun cika to iya abinda za a yanke tafin hannu na'am wai mutum ya zo da ƙarfin tsiya ya ce zai kwaci dukiyarka ya kai har ya yaƙe ka ma'ana kuka yi fada da juna tsakaninka da shi idan ka lahanta shi ko kuma ka hallaka shi shin akwai wani laifi a kanka ba laifi a kanka ka kashe banza kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yace ya rasulullahi bani labarin mutumin da ya tsatsara ni yace sai in bashi dukiyata manzo Allah yace kada ka bashi dukiyarka ya rasulullahi to idan yayi fada da ni ma'ana ya yake ni cewa da kartin siyasi ya karbi wannan dukiya manzo Allah yace kai ma ka yake shi to idan ya kashe ni fa manzo Allah yace ka mutu shahidi idan na kashe shi fa manzo Allah yace ka kashe banza to dan haka ba maganar diyya idan mutun ya raunata barawo ko ya gama da shi gaba daya kuma ba shi da laifi daidai da misqa da zarra a wajen ubangiji tabaraka ta'ala na'am
ke bambanci kamar
an ce wata zakat da wata
zakat wa'atu zakat da wa'atu
zakat bambanci tsakani akwai inda amfani da wannan ne na kudi
an ce wata zakat
na'am
an ce ni ma'ana ba
wanda wannan lafazi dai babu shi a cikin Qur'ani shi lafazin akwai minal iqwa idan aka ce al iqwa ma'khuzun ne minal adiyya adiyya ita ce kyauta an gane ku idan aka ce al ita shi kuma bayar da wani abu shine Allah ya yi amfani da lafazi yayi amfani da shi a cikin alqur'ani duk inda Allah zai yi umarnin ku ba da zakka sai ya amfani da lafazin al ita wa aqimu ssalata wa atu zakata ku bayar da zakka an gane ku amma wajen jizya ne Allah yayi amfani sai yayi amfani da lafazin al-iqwa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sakirun amma ban san wannan lafazi na alqur'ani inda aka yi amfani da wannan lafazi balantana musulmi ne hikima ta bambanta tsakanin su
ta gama mun ka bashi ma mun da ya rasu
na'am
amma har ta gama ta ka ba a da yake ni ba sai ta yi kuskure ta gama sai ta yi
bayan kamar ta gama wanka kamar wani irin wanka misali na al'ada
na dai bayan ta yi gama jinin da yake
na'am kuma mijinta bai kusance ta ba
sai ya rasu har ta gama ta kaba kuma bata kai shi ne ba har dai wata
mulka wai shin mace ce ce bayan ta gama wankan biki mijinta ya kusance ta sai Allah ya masa rasuwa wata hudu da kwana goma da ta kwashe waɗanda su ne kwanuka waɗanda suke na iddar da ake kira ta kaba to amma a cikin wannan wata hudu da kwana goma bata yi shi ne ba shin yana halatta ta yi aure bayan ko mijinta ya kusance ta tare da cewa gayar idda wadda take ta mutuwa shine wata hudu da kwana goma to anan kasancewar a cikin waɗannan wata hudu da kwana goma in dai bata yi jini ba idda ta ta kaba ta gama amma maganar aure dole sai ta yi jini saboda wani uzuri ne ya tsaye da zawar jinin shine shayarwa wanda shi kuma daman idan muka koma hikima ta shar'anta ma matan mu'minai idda shine dan mahaifa ta zarkaka a tabbata cewa wato babu dan wani an gane ko shi kuma anan ya riga ya kusance ta kenan kuma menene ya jinkirta zawar jini wato shine wannan shayarwa da take wanda galibi mace in dai mai jini ce to a cikin wannan wata hudu da kwana goma za ta iya yin jini nan kenan maganar kusantar kayan nisantar kayan ado da sauransu in ta cika wannan wata hudu da kwana goma wannan ta gama amma maganar yin aure dole sai jini ya zo mata kwan a tabbata cewa mahaifa ta zarkaka kwarai a shayarwa tana tsaye jini galibin mace in tana shayarwa mafi yawan mata ba sa yin al'ada in suna shayar da ta sai sun gama shayarwa to dan haka wannan kuma ba za ka dauki hukuncin su ba akan wato al-ya'isa wanda ta yanke kauna dangane da samun jinin al'ada saboda dattijantaka ko kuma saboda kuruciya wanda Allah ya kayyade cewa iddar su wata uku ne wannan Allah ya riga ya bayyana wanda iya iddar su sune wata uku macen da bata fara jini ba aka sake ta ko macen da ta gama jini ma'ana din da tijantaka aka sake ta to wannan iya iddata shine wata uku kamar yanda Allah ke cewa wallahi ya isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun al aya dan haka ita mai shayarwa wannan wani dan uzuri ne ya gitta ba a kilgata a cikin waccan ya wannan ya isa na
ya faɗa ta yadda nake ga annabi sallallahu alaihi
wasallam wayin salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sujada kwarai ya halatta saboda salati ga manzo Allah matsayin addu'a ne an gane ko addu'a ce me kake cewa ya Allah ka dada yabo da kusaci wato ga manzanka sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam domin karmu manta ya gabata salati na Allah subhanahu wata'ala yabo ne na mala'iku wannan shi kuma istighfari ne roƙon gafara ne na mu'minai shi kuma wannan addu'a ne an gane ku idan muka ce Allahumma salli ala Muhammadin ma'ana addu'a ce muke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya ƙara masa matsayi a wajen shi dan haka ba laifi a dunkule addu'a ce kana da halaccin da zaka yi shi a cikin sujada na addu'a cikin ruku'u wannan karmu manta ya gabata babu ne na musamman a cikin darasin mu na Bukhari babu du'a cikin ruku'u babun da ke bayani dangane da halaccin yin addu'a a cikin ruku'u wanda malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa tun da izaja a ta sauka iya abinda manzon Allah yake yawaitawa a cikin ruku'unsa da sujadarsa shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli kaga lafazin allahumma ghfirli wannan addu'a ne kuma haka manzon Allah yake yawaita wannan a cikin ruku'unsa da sujadarsa don haka al-imam al-bukhari yayi babu na musamman babu da ke bayani dangane da halaccin yin addu'a a cikin ruku'u wancan hadisi wanda wasu malamai suka kalle shi suka karhanta yin addu'a a cikin ruku'u babu dalilin da ya karhanta yin addu'a a cikin ruku'u hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa ni an hane ni na karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada sai yace fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum da yace a cikin ruku'u ku girmama ubangijin kuma ana ku yawaita tasbihi to iya abinda aka fi so a cikin ruku'u mutum ya yawaita tasbihi amma a wannan lafazi babu dalili game da hani game da yin addu'a a cikin ruku'u tare da cewa wancan hadisi yana nuna mana halaccin yi tunda cewa yake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli sai yace wa amma sujudu fajtahidu fi du'a a cikin sala yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta Allah ya karbi addu'a to dan haka anan sai ya nuna mana ruku'u ga abin da yafi dacewa a yi sujada ga abin da yafi dacewa a yi amma ba dan cewa a cikin ruku'u ba a yin addu'a kuma ba dan cewa a cikin sujada ba a yin tasbihi dan haka in kai tasbihin ka guda uku a cikin ruku'u ba laifi zaka iya biyo baya da addu'a haka nan sujada Na'am. Kamar ka san abu bid'a ne saboda neman haɗin kan jama'a bai ya halatta ai ba abin da ke haɗa kan jama'a illa alqur'ani da sunna bin su sau da kafa jin tsoron idan wani dan saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ba dabi'a bace ta mu an gane ku Allah da manzansa su ne farkon wanda zaka kalla, su ne zaka nemi yarda su. Wallahu wa rasuluhu ahabbu an yurduhu in kanu mu'minin. Dan haka kasancewar ka'ida ce manzon Allah ya aje mana, la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati lakani, ko kuma inna maba'atu fil ma'ruf. Baya halatta saboda kasancewar jama'a dan wato ka karkato da fuskar su, kai wani abu wanda yake na saba ma Allah dan kar su kyamace ka, baya halatta a matsayin ka na mu'min. Me ke cewa? Wai misali ka kamo wata sura a cikin sallah sai karatu ya cije maka, zaka iya sakinta ka kama wata kwarai da gaske, wanda ka kama kin in ta cije maka ita ma kana iya saki ka kama wata. A ƙarshe in ka kai bakin gulgudan abin da ya dace a yi Yesu sai ka duka kai roƙo. Amma dai iya abin da ake so, in ka san baka iya kai sura ba cije maka za ta yi, ka kama inda ka iya. In gane su da yawa za ka gani mutum sai ya kamo inda zai yi taɓa naye ta kurakurai wanda sun wuce a lissafa, wanda ga surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana isharar cewa munace a kansu. Ga sunan waɗannan al-mufassal. To sai mu je darasi ne. Na me ke cewa? Na'am. Ya janyo wani. Wai misali sallah ce kuke liman alwanda shi ta warware su, sai ya janyo ka ya mayar da kai cewa ka ci gaba da sallah, to kai kuma ka shagala cewa raka'a ta nawa ce ake, ta farko ce ake ko ta biyu ce ake, ta biyu ce ake ko ta uku, kai dai kana kokwanton ta biyu ce ko ta uku. A nan abin da za ka yi in ka yi sai ka zauna, an gane ku, zama za ka yi gini za ka yi a kan rinjayen zatanka. Idan ka ringa kokwanton ta uku ce ko ta biyu ce sai ka yi gini a kan yaƙini sai ka ɗauke ta cewa biyu ce sai ka zauna. Idan ka zauna in tasbihi suka maka kenan ka gane cewa kai kake da kuskure, sai ka tashi ka miƙe, kenan ta uku ce, an gane ku, sai ka tashi ka miƙe. Kuma a ƙarshe sai ka yi sujada, sujada wato ita ce ba'adi, saboda ka zauna ba a wurin da ya dace a zauna ba. Iya dai a nan abinda za ka yi in kana kokwanto sai ka yi gini a kan yaƙininka, ta farko ce ko ta biyu ce sai ka ɗauke ta a kan ta farko ce, ta biyu ce ko ta uku ce sai ka ɗauke ta a kan cewa ta biyu ce. Amma duk lokacin da ka aikata wani aiki suka ma tasbihi, kenan ya bayyana cewa su suke da rinjaye kai a kan kuskure kake, domin kai ne kake cikin kai kawo. In ya ƙi shiga ya janyo ka, ka ƙi shiga, in ya so sai ya suke kai janyo wani, tunda ba dole ba ne ba sai an tura ka, an gane ku. Duk lokacin da a matsayinka na liman ka janyo wani ya janye, to sai ka sake shi sai ka kamo wani, haka ya dace. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu zaka, wato littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka, wanda shine babi na 24 a cikin wannan littafi. Shine littafi na 24, yau za mu tashi babi na 2 insha Allah. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babul bay'ati ala ita'iz zakka. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da kulle yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bayar da zakka. Lafazin albay'a shine yarjejeniya, ma'ana zaka dauki alƙawulla ka yarda na yarda, ka dora tafin hannunka akan wanda za ku yarjejeniya da shi a hada, kamar yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karantar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama akan haka, wanda idan ka koma cikin suratul fathi da kuma suratul mumtahana, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mubayi adam mu'mini kamar yanda can Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba na fadasa innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima da can fadasa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayi'unaka ala Allah yushrikina billahi shay'a har izuwa karshen ayar to dan haka in aka ce albay'a kenan shine kullu yarjejiniya to shine anan wannan babi da malam yayi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kullu yarjejiniya da sahabbansa wato akan bayar da zakka saboda matukar muhimmancin ta a musulunci qala ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din qala haddathana ibn numayr huwa muhammad ibn abdillah قال حدثني ابي هو عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي قال حدثنا اسماعيل هو ابن ابي اويس عن قيس هو ابن حازم انه قال قال جرير بن عبد الله هو البجلي رضي الله عنه انه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنسك لكل مسلم wato malam ya bude wannan babi da wannan aya wanda ya ciro ta ne daga fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratu tauba fa idzan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wakhzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yace idan watanni masu alhurma sun wuce ku yaki mushrikai duk inda kuka same su wa khuzuhum ubangiji ta'ala yace ku damke su wa su an gane ku idan ku damke su me za ku yi da su ku daure su a cikin sarka an gane ku in ma shugaba ya yi musu baiwa ya sake su ba tare da sun ba da kodala ko kuma ya dora musu fansa ko kuma asari kawunan iyade abin da ya bayyana gare shi na maslaha ga jama'a ta musulmi shine da Allah ya ce faqtul mushrikina ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su dan ba a kama fursuna a daure shi sai idan an yawaita kisa an ci karfin su sannan ake kama wasu a daure dan za ku iya kama wasu ku daure matukar a farko in ba ku tattake su ba wancan za su iya kawo dauki kuma su kunce na su iya su gaba da su gama da amma in kun yawaita kisa a cikin su to a wannan lokaci kuma duk wanda kuwa kama sai ku daure shi saboda kamawar a daure shi akwai wani cigaba ga addinin musulunci saboda maslaha ce shi da Allah ya ce a yake su duk inda aka same su sai ce kuma ku dauke su ku daure su sai ce wahsubuhum an gane ku shine Allah ya ce ku tsare su sai ya ce waqudu lahum kullama rasul dukkan wata madakata ubangiji ta'ala yace ku zaune musu ma'ana kar ku bar su sake duk inda kuka san cewa hanya ce wanda suke bi ku je ku datseta sai Allah yace fa in tahu idan sun tuba menene tuban su shine sun daina shirka sun daina kafirci wa aqamus salata wato suka tsida sallah wa atuz zakata suka bayar da zakka ubangiji ta'ala yace fa kallu sabilahum ku fita daga sha'anin su sharadi dai anan su tabbatar da kalima ta la ilaha illallah bayan sun yi tsaye da sallah su bayar da zakka sannan za a fita daga sha'anin su to shine malam ya bude wannan babi da wannan aya wanda kasancewar yarjejeniya ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ga dukkan wani kafiri da duk wani mushriki bayan yayi kalima ta la ilaha illallah jinin sa da dukiyar shi ba za su samu tsaro sai ya tsaye da sallah ya bayar da zakka to dan haka ayar da malam ya ciro ta tayi daidai ne da hadisin da yake cikin baba shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda yake cewa na kulla yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ikamis salati abusa tsaye da sallah idan aka ce tsaye da sallah a farko dai shine yin ta a lokacin ta tare da zawwa da duk abubuwan da aka shar'anta a cikin ta na farillai da sunnoni da mustahabbai. Sai ya ce wa ita is zakati, sannan da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu. Sai ya ce wa nusi li kulli muslim, da yin gargadi ga dukkan musulmin da yake buƙatar a yi masa nasiha. To wannan haka na kullu yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana cewa wajibcin zakka abu ne wanda yake mai girma, saboda girman al'amarin sa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi mubayi'a da wani daga cikin sahabbai, zai yi mubayi'a da shi akan cewa ya yarda cewa zai tsira sallah zai bayar da zakka, tare da cewa akwai abubuwa waɗanda suke na wajibai sun wuce a lissafa, amma manzon Allah sai ya tsamo zakka daga cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana, sai yake kullu yarjejeniya da sahabbai akan haka saboda muhimmancinta. To wannan shine yake nuna mana kenan zakka al'amari ce wanda take mai girma, kamar yanda ya gabata hukuncin zakka dai wajibi ce, kamar yanda hadisi sun wuce a lissafa da ayoyi na Alkur'ani waɗanda suke tabbatar da wajibcin zakka. To da malam ya biyo baya da wannan babi dan ya nuna mana wajibcin zakka fa ya sha bamban da sauran wasu abubuwa waɗanda suke wajibai, saboda al'amari ne wanda yake mai girma, gaya har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubayi'a yake kullawa da wasu sahabbai akan cewa za su bayar zakka. Mun gane iya alakar hadisin da babu. Babu ismi mani izzakati wa qaulillahi tabaraka wa ta'ala wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin 'alim yawma yukhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha shibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da girman zunubin mai hana zakka da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, waɗanda suke taskance zinari da azurfa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci zinari da azurfa domin su ne kuɗaɗen da ake amfani da su a wancan lokaci, wanda kuma kuɗaɗen da ake amfani da su a yau wato maimakon zinare da azurfa ne. Don haka kar ka taƙaita hukuncin akan zinare da azurfa, duk abin da mutum zai mallaka na dukiya to sun shiga ƙarƙashin ma'anar wannan aya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke taskance zinare da azurfa wala yunfiquna ha fi sabilillah, ba sa ciyar da ita don ɗaukaka addinin Allah. An gane ku? Lafazin fi sabilillahi anan kar ka dauke shi akan cewa fuska ɗaya ce daga cikin fuskoki takwas wanda ake sarrafa zakka a duk wata hanya wadda Allah ya yi umarnin cewa a sanya dukiya domin addinin sa ya ɗaukaka ya bunƙasa ya kire kowane addini. To shi ake nihi a nan, shine Allah ya ce wala yunfiquna ha fi sabilillahi, ba sa ciyar da wannan dukiya don ɗaukaka addinin Allah. Me ake nihi da al-infaq anan? Ma'ana ba sa fitar da zakka. Ubangiji ta'ala ya ce fabashshirhum bi'adhabin 'alim, ba yi musu gatsi dangane da azaba wadda take ma'abuciyar radadi a gobe kiyama. Don haka sai ya ce yawma, yawma anan mansubun ne ala nazil khafif, ma'ana fi yawmi yuhma 'alaiha fi nar jahannam, fi yawmin kenan a cikin wani yini. Shine Allah ya ce yawma yuhma 'alaiha fi nar jahannam, a wannan yini Ubangiji ta'ala ya ce dukiyar da ba a fitan mata da zakka wato za a kona ta a cikin wutar jahannama. Fatukwa biha jibahuhum, waɗanda ba su fitar da wannan haƙƙi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala a rannan wato za a ma goshinsu lalas. Lafazin fatukuwa ma'akuzin ne min alkai, idan aka ce alkayu shine lalas, me ake cewa lalas? Shine a sanya ƙarfi a cikin wuta in yayi zafi sannan a fiddo shi a dora ma, misali mutumin da miki yake warkewa shine rauni, shine ake cewa sakiya. To dukiyar da suka wannan gaba dayanta za a kona ta a cikin wutar jahannama, sannan sai a ringa wato kona goshin su, shine sai a ringa musu lalas. Wajunubuhum, wato da haƙurƙuransu, wa zuhuruhum, da gadon bayansu, sai a ce da su haza ma kanaztum li anfusikum, wannan shine sakamakon abinda kuka taskance wa kawunan ku a rayuwa ta duniya, ma'ana kun tara dukiya kun ki fitar da haƙƙin Allah a cikin ta. Fazuku ma kuntum takanizun, dan haka a yau ku dandana sakamakon abinda kuka kasance kuna taskancewa a rayuwar ku ta duniya. Dan haka wannan aya babu aya daga cikin ayoyin Alkur'ani waɗanda suke barazana dangane da mutumin da baya fitar da zakka cewa ga sakamakon shi a ranar kiyama sama da wannan aya, tare da waccan fadar aya, wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan haka malam sai ya bude wannan babi da wannan aya wanda ke nuna sakamakon mai hana zakka a gobe kiyama. Mai hana zakka a nan lafazi ne wanda yake dunkulalle, imma wanda yayi musan wajaucinta ko kuma wanda ya tabbatar da wajaucinta amma saboda ruwa yake bayar da ita. To gaba ɗaya wannan aya ta hada su. Shine Allah yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wadanda suke taskance zinare da azurfa, wala yunfikuna ha fi sabilillahi, ba sa ciyar da ita dan daukaka addinin Allah, ma'ana ba sa fitar da zakkata. Wabashshirhum bi azabin alim, ubangiji ta'ala yace yi musu gatsi dangane da azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Yawma yuhuma 'alaiha fi nari jahannam, a ranar da ake kona dukiyar da aka taskance a cikin wutar jahannama za a kona ta. Konawar ku kamar yadda zamu iske hadisi wanda yake na musamman, duwatsu kamar duwatsu ubangiji tabaraka wa ta'ala yake maida ta sai a kona ta a cikin wutar jahannama. Shine ubangiji ta'ala yace fatukuwa bi hajibahum, sai a ringa wato ma goshin su lalas. Lafazin jibah jam'i ne na jabha, idan aka ce jabha shine goshi, shine sai yake cewa wa junubuhum da haƙurƙurransu, jam'i ne kuma wanda yake na jamb, sai yace wa zuhuruhum, sannan daga dan bayansu. Hikima anan malamai suka ce me yasa Allah yake banci waɗannan gurare daga gangan jikin dan adam cewa su ne za a kona? Malamai suka ce domin kasancewar mabukaci ya tinkare shi cewa ya bashi, ya ki bashi, ya juya masa fuska, dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kona goshin a gobe kiyama. Haƙurƙurra da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kona daga dan bayansa ya tara dukiya, maimakon shi ya ji daɗi da ita, ya amfana wani, ya amfana shi, bai amfana ba, bai amfanar da wani, dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai dandana masa azaba akan waɗannan mahalli. Ko kuma malamai suka ce anan za a kalli annawahil arba, da baya da dama da hauni, gaba ɗaya ko ina Allah sai ya dandana masa azaba. Goshi kenan wannan abin da yake gaba daga cikin gangan yakin shi, ga gadan baya, sannan ga haƙarƙari na dama, sannan ga na hagu. Shine sai a ce da su haza ma kanaztum li anfusikum, nan sai ka kaddara kalima kenan, wayu qalu lahum, sai a ce da su haza ma kanaztum li anfusikum, wannan azaba da ake dandana muku sakamakon abinda kuka taskance ne ga kawunan ku na dukiya a rayuwar ku ta duniya. Fazuku ma kuntum takanizun, dan haka a yau ku dandani sakamakon abinda kuke taskancewa. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزه قال حدثنا ابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتي الابل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يؤد فيها حقها تدعوه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يؤد فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطفه بقرونها قال ومن حقها أن تهلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على ركبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببئير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد fa aqulu la amliku laka shay'a qad ballagt. Qala haddathana Ali ibn Abdullah huwa ibn al-Madini, qala haddathana Hashim ibn al-Qasim, qala haddathana Abdurrahman, qala haddathana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, ana abi Salih al-Samman, ana abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ataahu Allahu mala falam yu'addi zakata مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يدوقه أو يدوقه يوم القيامة ثم يأخذ بيله زمتي يعني شركي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. واتو أبو هريرة الله يكرم سيدك شوى مزال الله صلى الله عليه وسلم يج تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت رقم زاسو غما سوشي أران القيامة an gane ku raƙumma gaba ɗaya za su zo ga masu shi a ranar kiyama ala khairi ma kanat abusa fiye da yanda suka kasance a nan duniya ma'ana wajen yawa sun fi yanda ka tanade su a nan haka a wajen girma sun fi yanda suke a nan wajen koshi da kiba hallu sun fi idan wanda yake kanjamamme ne zai tashi a ranar kiyama yana koshashe raƙumi wanda yake na azo a gani haka idan ƴan kadan ne za su zo a ciki suna da yawa a ranar kiyama haka za su tashi ga masu shi shine yace ta'atil iblu ala sahibiha ala khairi ma kana raqumma za su zo ga masu su a ranar kiyama abu safiye da yanda suka kasance sai yace idza huwa lam yu'ti fiha haqqaha idan ne su bai bayar da haƙƙin su ba menene haƙƙin su ita ce zakka manzon Allah yace tad'uhu bi akfafiha waɗannan raƙumma za su ringa taka shi wato da takunsu an gane ku za su ringa taka shi wato da takunsu kamar yanda riwaya ta al-Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa gabaɗi raƙumman za a ringa kuru su a wani bagire wanda yake haƙo ubangiji tabaraka wa ta'ala zai keɓance masa a ranar kiyama waɗannan raƙumma sai a kuru su sai su ringa taka shi tun daga farko sai sun kai ƙarshe in sun je ƙarshe kuma sannan sai a dawo da ƙarshen kuma ya zama to shine farko sai su juyo idan suka juyo suka tattake shi sannan kuma hallo sai a ƙara juya su manzon Allah ya ce a cikin yinin da tsawansa gulgudan shekara 50 ne haka raƙuma za su ringa kai kawo akan wanda ya hana zakkarsu sai ya ce wa ta'ati la ganamu ala sahibiha haka yace tumaki da awaki za su zo ga masu so ala khairi ma kanat abu safiye da yanda suka kasance a rayuwa ta duniya shi ma sai ka ce a wajen yawa wato da wajen girma da kiba idza lam yu'di fiha haqqaha idan bai bayar da haƙƙin su ba tad'uhu bi adlafiha tumaki da awaki sai su ringa taka shi wato da kohotansu watan dahuhu bi quruniha sannan kuma su ringa sukan shi da kahunan su to haka su ma shanu kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba amma a wata riwaya ya bayyana in shanu ne haka su ma za su ringa taka mutum da kohoto sannan kuma su ringa sukan shi da kaho su ma kamar yanda aka yi da wancan raƙumma a bagire wanda yake haƙo sai a kuru su idan suka tattake shi aka kai ƙarshen su wannan ƙarshe sai ya zama shine na farko sai ya juyo kuma sannan su take shi sannan kuma su koma kidan suna taka shi da kohoto sannan suna sukan shi da kaho idan masu kaho ne shine anan yace ta dauhu bi adlafiha lafazin adlaf jam'i ne na zilf idan aka ce zilf wato shine kohoto wancan da yake shira komai bayya da kohoto iya abin da yake da shine wato kuf an gane taku kenan jam'in sa shine akfaf kamar yanda yace ta dauhu bi akhfafiha shine sai yace watan dauhu bi quruniha sannan kuma za ta ringa sukan shi da kakkunanta qala sai manzon Allah yace wa min haqqiha yana daga haƙin wato dabobi an tuhula ba adal mai wato da za a tatse su a gindin mashaya ma'ana duk wani mabukaci idan yazo anan mashaya to a tatsi madara a bashi idan ya dole yana su duk wanda yake da bukata wannan haƙi ne wanda yake nasu dan haka a wannan lafazi wasu malamai suka kalli cewa ashe bayan zakka akwai wani haƙi na daban a cikin dukiya an gane ko bayan zakka akwai wani haƙi wanda yake na daban illa kasancewar wasu malamai suka ce haƙi ne amma ba haƙin da Allah yake azautar da mutum akan shi din bai bada ba babban haƙi dai shine zakka wasu suka ce anan kasancewar an nuna cewa haƙi ne saboda abu ne wanda yake duk mutumin da yake da karamci yake da daraja ba za a nemi ba za a buƙaci irin wannan abu a wajen shi ya hana kai ne kana da raƙuma da shanu da tumaki da awaki ko da sauransu wanda yake mabaraci ne ya zo ya nemi cewa a bashi madara ya sha wannan kenan dan abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba to dan haka shine yace wa min haqqi ha yana daga haƙƙinta an tuhula ba alal ma wato shine da za a tatse ta a mashaya kenan wanda yake da bukata a bashi nan an ambaci mashaya domin yafi sauki akan cewa ka je ka iske masu ita a gida cewa kana bukata a baka sai yace wala yati ahadukum yawmal qiyamati bi shatin yahmiluha ala raqabatihi laha yu'ar manzon Allah yace dayan ku karya saki yazo a ranar kiyama wato da wata tinkiya ko akuya yana dauke da ita a wuyansa wato laha yu'ar ma'ana tana kuka an gane ko wannan kenan duk mutumin da ya hana zakato shine manzon Allah yake nuna mana sakamakon shi wannan zai dauko ta a wuyan shi a ranar kiyama kamar yadda can Allah ya ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim domin duk wani aiki na zunubi da mutun ya aikata zo zai labce shi a gadan bayan shi a ranar kiyama haka zai zo to shine anan manzon Allah ya ce kada dayan ku ya yarda ya zo ranar kiyama ma'ana yana dauke da wata tinkiya ko akuya wato akan wuyansa an raqaba shine wuya laha yu'ar wato tana kuka sai yace fa yaqulu ya muhammad yace da ni ya muhammad a gazamin fa aqulu manzon Allah yace sai in ce da shi la amliku laka shay'a ayo ho bazan kulla maka wata tsiya ba tun can na kadban labtu hakika na riga ina isar maka da sako na riga ina fada maka duk mutumin da bai kudda zakka ta dukiya to ga yanda al'amarin shi zai kasance a ranar kiyama kenan dan haka kar ka sake a ranar kiyama ka zo kana dauke da saniya ko raqumi ko tinkiya ko akuya tana maka kuka akan wuya kazo ka ce in ka maka agaji manzon Allah yace a shine yace fa yaqulu ya muhammad yace ya muhammad kawo mun agaji fa aqulu sai in ce la amliku laka shay'a bazan mallaka maka komai ba kadiban nagtu tuntuni na riga ina isar maka da sako sai yace wala yati bi bahirin yahmiluhu ala raqabatihi lahu ruqa wato kada ɗayan ku ya saki ya zo da raƙumi akan wuyansa yana ɗauke da shi a ranar kiyama lahu ruga'un wato yana boda lafazin ruga wato shine sauti ne wanda yake na kukan raƙumi kamar yanda yu'ar wato ko kace tayar wannan kuka ne wanda yake na akuya kamar yanda ita saniya kukanta shine khuwar kamar yanda can ubangiji ta'ala yace fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar fa yaqulu ya muhammad yace ya muhammad kawo mun agaji fa aqulu sai in ce la amliku laka shay'a ayo fa bazan iya kulla maka komai ba kadiban labtu tuntuni na riga ina isar maka da sako to wannan yana nuna mana girman zunubin mutumin da Allah ya mallaka masa dukiya yake fitar da zakka shine sakamakon shi a ranar kiyama idan dabobi ne to ga irin azabar da Allah zai masa a tsawon shekara 50 in raqumma ne za su zo kenan raqumma ne manya manya waɗanda suke kosassu kuma sai sun lullunka adadin da kake da shi a nan rayuwarka ta duniya idan tumaki ne za su zo haka in awaki ne haka in raqumma ne haka masu kohoto da kafo kenan su take mutun da kohotansu a ƙasa wadda take ta hako sannan su ci gaba da sukan shi da kafo a tsawon shekara 50 haka za su yi ta azabtar da shi wannan azaba ce wanda suke ta bakin alkiyama wanda a ƙarshen hadisin kamar yadda riwaya ta limama muslim manzo Allah yace sannan kuma a nuna masa hanyar shi imma ila aljanna wa imma ila annar ko wuta ko kuma aljanna kenan yana da kasancewar abinda zai kai shi aljanna a wannan lokaci ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan an azabtar da shi wannan shine sakamakon rashin kudda zakkan shi in ma a nuna masa hanyar shi zuwa aljanna ko kuma zuwa wuta to wannan shine kamar yanda bayani ya gabata dalilin da jumhur malamai suka ce mutumin da ya hana zakka in dai ba musan wajibcin ta yi ba to wannan bai kafirta ba amma sabanin al-Imam Ahmad shi ya tafi akan cewa kuruwa ta kai ka hana zakatu wannan mutun ya kafirta kamar yanda suka tafi akan cewa ko da kiyu ya mutun ya bar sallah lokacin ta ya wuce da ganganci to wannan shi ma ya kafirta ba bambanci tsakanin wanda ya musanta da wanda wato ya barta akan kiyu ya da sakaki illa kasancewar kauli wanda yake na jumhurin malamai da suka tafi akan cewa a sanadiyar ruwa idan mutun ya hana zakka ba zai kafirta ba saboda a ƙarshen hadisin bayan an azabtar da shi manzo Allah ya ce sannan a nuna masa hanya in ma aljanna ko kuma wuta inda ya kafirta kenan magana ta taso ba wannan hadisi na biyu Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man atahu Allahu mala duk mutumin da Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bi bayar da zakar wannan dukiya ba musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra wato za a kamanta masa wannan dukiya a ranar kiyama wato kumurcin miciji wanda yake mai kura lafazin aqra wato shine mai kura an gane ko saboda a cikin irin misali nau'i na miciji wanda yake da kura suna nuna cewa wato yafi zafin dai to haka Allah zai masanta masa katin miciji ne a ranar kiyama miciji kuma wanda yake da wato wanda yake da kura wanda suke kiran dahin shi dahi ne wanda yake narka jiki wanda duk abin da ya sara ba inda zaya azan Allah sai ya ce lahu zabibatani wato wannan miciji yana da kafanni guda biyu zabibatan wasu malamai suka ce anan abin da ake nihi da zabibatan musannafa zine wanda yake musanna mufrad din shi shine zabiba suka ce irin layu wanda yake na akuya wannan yan fata da suke fitowa a wuya kamar na barewa shine ake kira da zabibatan wasu malamai suka ce a baki ne a saman idan shi wanda yake da baki dugo na baki a saman idan shi shine ake kira da zabibatan wasu malamai suka ce a zabibatan anan ma'ana dugo ne yake da baki a gefin bakin sa da cewa galibi dai abinda malamai suka fassara zabibatan anan kafanni ne guda biyu shi mucijin yake da shi wallahi yazibillah yudawwaku wannan muciji wato sai a nade shi da shi ma'ana a nade masa wuya ya masa zobe thumma ya'khudhu bi lihzamataihi an gane ku wato shi wannan muciji sai ya kama da mukamukan sa anan lafazin bilihi zamataihi ma'ana addamir yaudu ila kina ashuja wato wai ba na mutumin da ya hana zakka shi mucijin zai kama mukamukan shi a'a shi mucijin da mukamukan shi ne zai kama menene zai kama sai ka koma riwaya ta muslim zai kama hannun shi wanda yake hana zakkar domin shi mucijin idan ya tunkare shi ya ce masa ni ne dukiyarka ni ne taskarka ma'ana dukiyar da kai gulunkin da kake fitar da zakka sai wannan mutumin ya raba hanya da shi sai ya fita da gudu duk inda ya tafi mucijin sai ya bi shi idan ya ga mucijin nan ya sha masa kai ya ki rabuwa da shi sai ya tura masa hannu idan ya tura masa hannu a cikin bakin shi mucijin sai ya damke bakin hannun nashi shine bilihi zamataihi kenan thumma ya'khudhu bilihi zamataihi sai ya kame hannun mai hana zakka da mukamukansa idan aka ce mukamike shine wancan kashi wanda yake hakura matauna suke wutuwa a cikin shi shine a wancan riwaya manzon Allah ya ce sai ya ringa taune hannun irin yanda amada yake taune abu in yasa a barkin shi wal iyazu billahi thumma yaqulu sannan mucijin sai ya ringa fada masa cewa ana maluka wato ni ce dukiyarka ana kanzuka ni ne taskarka ma'ana dukiyar da kake fitan mata da zakka haka mucijin Allah zai masa wato ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bashi ikon magana ya ma shi mutumin maganar cewa shiga halinsa ma'ana dukiyar shi ce wanda ya hana zakka a cikin ta umma tala sannan manzon Allah sai ya karanta ba mucijin bai karanta a'a manzon Allah shine da ya fada musu wannan hadisi sai ya karanta musu wannan aya ubangiji ta'ala yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum, wato wadanda suke ruwa dangane da abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su na fadalarsa. Me ake nihi da fadala? Anan ita ce dukiya. Kar su zaci cewa ruwan da suke alkhairi ce gare su. Ubangiji ta'ala ya ce bal huwa sharrun lahum, bari dai sharri ne da mugunta gare su. Sayutawwaquna ma baqidu bihi yawmal qiyamah, da sannan za a musu wato rataye da abin da suka yi ruwa da shi a ranar kiyama. Lafazin yutawwaqun ma akuzun ne min at-tawq, idan aka ce at-tawq duk abin da ake ratayawa a wuya shine ake kirawa, ake kira da at-tawq, kamar tsakiya, kamar wasu abubuwa. To haka muci yin zai nade masa wuya gaba daya. An gane ku, shine yake cewa wato sayudawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, da sannu za a musu rataya ko kuma maratayi da abinda suka yi ruwa da shi a ranar kiyama. Ma'ana za a musu dan wuya, abinda ake sawa a wuya. Muce yin shine zai nannade wuya. Ubangiji ta'ala yace walillahi mirasu samawati wal ard, wato gadan sammai da kasai gaba daya mallaka ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ma'ana duk abinda ke cikin sammai da kasai gaba daya mallaka ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi zai gaje shi. An gane ko? Kamar yadda yake cewa wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithu, da falasa inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Dan haka yace walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna kabir, Ubangiji ta'ala masani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa. Dan haka kasancewar wannan shine hadisi na biyu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke nuna girman zunubi na mutumin da ya hana zakka. Wannan shine azabar da Allah zai dandana masa a ranar kiyama. Wannan azaba kuma a fagen alkiyama kafin a je wuta, wal iyazu billahi. Wannan shine bakin iya azabar da Allah zai masa a kai tsawon shekara 50, wanda waccan azaba ta farko gaya za a ringa kona jikinsa. Azaba ta biyu idan tumaki ne da awaki ga irin azautarwar da za a masa. Gaya azaba kala ta uku, gaya mucijin dukiyar gaba daya Allah zai kamanta ta ta koma muciji wanda yake mai kura, wanda yake da kahonni. Gaya idan ya tura masa hannu mucijin ya taune hannun, wal iyazu billahi. Kuma kar kai zaton cewa haka zai kyale shi, zai ci gaba da saran shi a yinin da ya kai gulgudan tsawon shekara 50. Wanda zakka abu ce wanda take mai girman gaske. Bayan mallam ya nuna mana hukuncin ta a babi na farko cewa wajibi ce, babi na biyu sai ya nuna mana cewa wajibcin ta fa ya sha bamban da sauran abubuwa na wajibai. Al'amari ne mai girma wanda har mu bayi a manzon Allah yake kullawa da sahabbai akan wajibcin zakka. Sannan wannan kuma sai ya nuna mana girman zunubin wanda baya fitar da zakka, wanda duk abinda Allah zai tanadi ukuba in ma a nan duniya ko a makoma lahira, to ya nuna cewa abu ne wanda yake da tilas. Dan in abu wanda yake ba wajibi bane, to Allah bai ya kashe shi dangane da azaba in ma a duniya ko a makoma lahira. Wanda dan haƙƙi ne wanda yake takaitacce, bai taka karaya karya ba, tare da cewa ba kowa ba zai iya hudda shi sai wanda Allah ya masa dace. Babu ma uddiya zakatuhu fa laysa bi kanz, wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa duk abin da aka bayar da zakkar shi ba a kiran shi cewa kanz, duk da cewa lokaci ya tafi. Baban ko yana da tsawo, ba laifi muna iya cikewa da tambaya biyu zuwa minti uku sai mu wallafa. Wa alaikum salam.
Abu kuma da ya kalla ne kan ya kusa gama ne tana bai kamar ya ce kafara ta sama.
Wai mutun ne ya kusa gama sallah sai ya manta bai yi takbiratul ihram ba. Dole zai yanke sallah ya saki, saboda takbiratul ihram wani abu bai ya tsayawa matsayinta da ita da sallama, kamar yadda manzon Allah ya nuna mana cewa kabbara ita ce mabudin sallah, makullin sallah kuma wato ita ce sallama. Duk wanda ya gama sallah ba tare da yayi kabbara ta harama, to ba shi da sallah. Haka mutumin da zai gama sallah bai salamce ba, shi ma wannan ba shi da sallah. Na'am.
Ko kuma ne kai shi kan ya dago ma zanna da jashi ya tsaya, inda sai ka samu gamsuwa a cikin da wani ba ka sani ke kuma to ina san kina ga kuma ku ji guda bayan
wani misali kabul imamin da baya cika ruku'u baya cika sujada dole zaka saki sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk mutumin da baya cika ruku'u baya cika sujada ma'ana bayyana suwa ubangiji tabaraka wa ta'ala bayyana bukatar sallar shi karin wannan hadisi ya gabata a cikin darasinmu na Bukhari sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yana sallah hutun kurciya yake tambayar shi tun yaushe kake wannan sallah yace wallahi tun yau da shekara 20 yace wallahi da ka saki ka mutu akan wannan sallah da kake yace zaka hadu da Allah ba akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana wannan sallah ta ka gaba dai Allah ba zai amsa ba saboda duk mutumin da baya cika ruku'u ma'ana baye samun nutsuwa da sujada to wannan sallah ubangiji tabaraka wa ta'ala baye bukatar ta kar mu manta sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi yake Anas ne ma yake cewa in manzo Allah ya duka ya ruku'u har sai mun yi zaton cewa ya manta da sallah yake an gane ko sannan ya dago haka in ya dago kafin ya je sujada saboda nutsuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk